é um dos programas da Voz da América.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 12 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan hukuncen da kotun na Najeriya suka yanke kan wasu ƙararrakin zaɓen gwamnonin jihohin ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Garba Awwal zai gabatar, inda yau zai taɓo batun ƙoƙarin sasanta ɓangarorin ƙasar Kamaru da hukumomin ƙasar ke yi. Akwai mu kuma da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hare-haren ramuwar gayya na ranar Alhamis da sojojin Amurka da na Burtaniya suka kai kan 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ya haifar da goyon baya da kuma suka daga kasashen duniya. Harin da Amurka da Burtaniya suka kai ya biyo bayan hare-haren da 'yan tawayen Houthi suka kwashe tsawon makonni suna yi a kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Jami'an tsaron Amurka da suka nemi a sakai sunansu sun ce an kaddamar da hare-haren na Amurka da Burtaniya ne daga jiragen yaƙi, jiragen ruwa da jirage na ƙarƙashin ruwa. An kai hare-haren ne tare da taimakon ƙasashen Australia da Canada da Netherlands da kuma Bahrain. A cikin wata sanarwa da kakakin ƙungiyar tsaro ta NATO ya fitar, ya ce hare-haren na kariya ne kuma an tsara su ne domin kiyaye 'yancin zirga-zirga a ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin ruwa na duniya. Haka zalika, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta fitar da wata sanarwa inda ta jaddada wani ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 10 ga watan Janairu, wanda ya ce dole ne a mutunta 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa. 'Yan tawayen Houthi sun fitar da wata sanarwa ta faifan bidiyo ɗauke da mai magana da yawun sojojin Yahya Sari, wanda ya kira hare-haren mummunan zalunci a matsayin wani ɓangare na goyon bayan da Amurka da Burtaniya ke nunawa a kan ci gaba da aikata laifukan Isra'ila a Gaza. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya yi kakkausar suka ga hare-haren da sojojin Amurka da na Burtaniya suka kai a cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai cewa wannan yunkuri ne na sarrai wanda a fili ya keta hurumin ƙasar Yemen da kuma sabawa dokokin ƙasa da ƙasa. A gefe guda kuma, Rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a don tattauna hare-haren soji da Amurka da Burtaniya ke kaiwa a ƙasar ta Yemen. Amurka da Burtaniya sun kaddamar da hare-haren ta sama da ta kuma ruwa kan sansanonin sojin Houthi a ƙasar Yemen a matsayin wani martani ga hare-haren da ƙungiyar ke kaiwa jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Lamarin da ke nuna cewa yakin da Isra'ila take yi da Hamas a Gaza na ƙara faɗaɗa. Kakakin 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen ya ce babu hujjar kai harin na Amurka da Burtaniya, ya kuma ce ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iran za ta ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa da suka nufi Isra'ila. Cinikayya tsakanin China da Rasha ta kai wani matsayi mafi girma a shekarar 2023, yayin da cinikayya tsakanin Amurka da China ta yi ƙasa a karon farko a cikin shekaru huɗu sanadiyar rikice-rikice da ake fama da su masu nasaba da siyasar duniya. Alƙaluman jami'an kwastam sun nuna cewa cinikayya tsakanin China da Rasha ta haura sama da dala biliyan 240. Lamarin da ya cilla hasashen dala biliyan 200 da ƙasashen biyu suka yi waɗanda maƙotan juna ne. Wannan adadi ya kasance mafi girma a tarihi ga ƙasashen biyu, wanda suka samu ƙarin kusanci a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a shekarar 2022. Beijing dai ta sha suka daga kasashen yammacin duniya dangane da matakin da ta dauka kan yakin Ukraine, inda take ci gaba da jaddada matsayinta na embarwanmu. Ita dai China ta ki sukar mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine. A bara an kiyasta darajar kasuwanci tsakanin Amurka da China akan dala biliyan 664. Adadin da ya ragu da kashi 11.6 idan aka kwatanta da shekarar 2022. Wata sanarwa da ofishin Prime Minister Burtaniya ya fitar ya ce Rishi Sunak yana ziyara a birnin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, a yau Juma'a, domin bayyana wani sabon tallafawa shirin tallafawa Ukraine, ciki har da karin kudaden soji kan yakin da take yi da Russia. Sanarwar ta ce ana sa ran Sunak zai bada sanarwar cewa tallafin soji ga Ukraine na shekara mai zuwa zai kasance dala biliyan 3.2. Kudaden dai za su hada da kudaden makamai masu linzami da ke cin dogon zango da tsaron sararin samaniya da harsasai na manyan bindigogi da kuma tsaron teku. Sunak ya fara ziyartar Ukraine ne a watan Nuwamba shekarar 2022, jim kadan bayan ya zama Prime Minister. Burtaniya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke nuna goyon baya ga Ukraine. Burtaniya ita ce ƙasa ta biyu mafi girma wajen bayar da agajin soji ga Ukraine bayan Amurka, inda ta bada jimillar dala biliyan 3.3 a shekarar 2022 da 2023. Ma'aikatar harkokin wajen China ta sanar a yau Juma'a cewa sojojin kasar Myanmar sun kulla yarjejeniyar dakatar da bude wuta da gamayyar kungiyoyi marasa rinjaye da ke kai hare-haren saruka noke a yankin arewa maso gabashin kasar. Gwamnatin sojin Myanmar ta tabbatar da faruwar lamarin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Maunin ya bayyana cewa an kulle yarjejeniyar ce a tattaunawar wadda China ta shiga tsakani a ranar Laraba da Alhamis a Kunmin. A Kunmin, babban birnin lardin China mai tazarar kilomita 400 daga kan iyaka da Myanmar. Manjo Janar Zomintong, kakakin majalisar mulkin sojin Myanmar, ya faɗa a cikin wani saƙon murya da ya aika manema labarai cewa ɓangarorin biyu sun gana a Kunmin, kuma bayan tattaunawar sun amince da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na wucin gadi. Ɓangarorin biyu sun ƙi yin biyayya ga wata yarjejeniya da aka ƙulla a tsakiyar watan Disamban bara.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, an yanke hukunce-hukuncen ƙararrakin zaɓen gwamnoni na wasu jihohi a Najeriya. Mun kawo muku cikakken rahoton na Kano da kuma somuntaɓin na wasu jihohin, waɗanda yanzu za a ji cikakkun rahotannin nasu daga wakilanmu. Bari mu fara da na Bauchi.
Kotun kolin mai wakilai guda biyar ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Saulawa ya daɗa tabbatar da sahihancin zaɓen gwamna Bala Muhammad da aka yi a ranar 18 ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Sannan ya ce ɗaukaka ƙarar da Sadiq Baba Abubakar ya yi yana da rauni, domin kuwa duk tambayoyi guda shidan da ya gabatar an ba da amsoshinsu. To bayan da aka tashi daga zaman kotun ne, sai magoya baya suka shiga murna kamar yadda za ku ji. Wani magoyin bayan gwamna Bala da ke harabar kotun ya bugo mini waya domin bayyana farin cikinsa. Da farko ya fara ne da sunansa.
Kana magana da Muhammad Sani Abdulmumini Duguri, wakilin Yankari.
Gashi kuna nan a kotu inda aka yanke kotun koli ta tabbatar da nasarar Bala Kaura.
Haka.
Me za ka ce a kai?
To gaskiya, fi sabilillahi, wannan kotu da ta yanke hukunci abun ya mana daɗi. kusan ni babban abun da ya ban abun al'ajabi ma a cikin hidimomi. Duk mutanen da suke wajen sai ka ce ma mutanen jihar Bauchi ne gaba daya. Kawai akan mai girma gwamnan jiha yanda suke murna suke addu'o'i na alkhairi.
To ina fatanku a dangane da wannan nasara da ya samu.
To fatan da muke yi wa mai girma gwamnan jihar Bauchi muna masa fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya ba shi ikon yin adalci wa jihar Bauchi. Allah kuma ya ba shi ikon kammala ayyuka da ya sa a gabansa na alkhairi.
Jima dai ɗan takarar APC da kotun ta yi watsi da ƙarar tasa ambassador Baban Sadiq Abubakar ya shaida wa magoya bayansa da su yi haƙuri da abin da ya faru.
Al'umma kuma abubuwan da suka yi kowa a doyin da aka yi azumi ne da sauransu duka an yi. Kuma wannan adoyi da azumi da aka yi wallahi da zai tafi a banza. Za a samu abin da ke wannan kujera a da girin wannan adoyi. Saboda haka ina ƙara ba ku haƙuri. Kuma ina ba ma al'umman mu haƙuri a abubuwan da suka faru. Saboda haka ni abin da zan ce ba komai. Kowa Allah zai biya shi gwargwadon abin da yake. Ku yi haƙuri don Allah da shi kowa ya haƙuri. Kuma Allah ya yi mana jagora. Allah ya tabbatar mana da
alheri. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To tuni dai al'ummar jihar Legas akasarin su suka yi marhaban lale da wannan hukunci da aka zartar a kotun kolin Najeriya da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kamar da aka sani kuma wannan shari'a ɗan takarar jam'iyyar Labour da na jam'iyyar PDP wato Badebo Rogers Vivo na jam'iyyar Labour da kuma Abdulaziz Adediran na jam'iyyar PDP ne suka shigar da ƙara inda suke kalubalantar wannan zaɓe. Ga ma kaɗan daga cikin abin da ɗaya daga cikin mazauna birnin Legas ke ce.
Mai magana Abubakar Sada Babangida chairman na matasa Sabeba Lagos Mainland. Ba mamaki da aka ce Sohoyo yayi nasara a kotun koli dama can shi ci zabe. Wannan ba mamaki bane ba sannan kuma ina fatan cewa ainihin gwamnatin mu na Lagos zai tsaya mana aiki tsakani da Allah sannan kuma zai nuna wariya ba da baki da kuma ƴan jiha gaba daya ya kuma ci gaba da duba da kasuwanci da kuma ci gaban Lagos baki daya. Ubangiji Allah ta shi ku Allah sanya hakan da aka yi ya zama alkhairi ga mazaunan Lagos baki da.
Haka kuma shi kanshi gwamnatin jihar Lagos Babajide Sansan Wallo yana mai cewa bayan wannan hukunci da aka zartar zai dukufa wajen gudanar da ayyukan ci gaban kasa tare kuma da gudanar da mulki ba tare da nuna bambanci ba. Lagos zai tara daya daga cikin manyan jihohin Najeriya mafi karfin tattalin arziki da jami'an siyasa nan na APC da kuma PDP ke kokuwan ganin cewa sun samu nasara. Akai babangin jibrimar Amurka daga Lagos.
Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da Caleb Mutfang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Plateau. Kotun kolin ta yi watsi da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke inda ta ayyana Nentawe Yilwada a matsayin wanda ya ci zaben bisa cewar jam'iyyar PDP ba ta da tsari na zababbun shugabanni a lokacin da aka gudanar da manyan zabuka na gama gari a shekarar bara. Barista Emmanuel Mensah Madaki, ɗaya daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP a jihar Plateau, ya tabbatar man da cewa kotun kolin ta tabbatar da kujerar gwamna wa barista Caleb Mutfang.
Court ta nuna cewa APC da kamata da ta shigar da karan ba in the first place and then the issue na structure da su yi magana a kai cewa PDP na da structure babu wani damuwa. Congress da aka yi ya nuna cewa PDP ta comply in the order na court. Sannan kotu ta ci gaba ta ce kotun ma ita kotu na Justice Gambo ta ba da order na cewa a je a yi Congress ba ta ma da urumi ma ta ba da wancan order din saboda abin da ya shafi rikici a tsakanin mutane na cikin party na jam'iyya bai kamata ma a kai kotu ba.
To wayanda aka ciccire su fa musamman ƴan majalisu da sanatoci wayanda aka ciccire su daga jam'iyyar PDP su kuma ya za a yi da su kenan?
Wannan ya nuna cewa PDP za ta dauka matakai kwararru domin a nuna cewa abinda kotu na a ce take yi ba ta yi daidai ba.
Daraktan campaign na zaben Nentawe Yilwada na APC Jibrin Banchir yace sun amince da hukuncin kotu.
Kotun koli ta yanke hukunci bisa ga yadda ta ga ya dace. Mu kuma matsayin mu na 'yan kasar Najeriya da masu kiyaye doka mu amince da shi.
Kenan za ku haɗa kai da wannan gwamnati don ci gaban jihar Plateau?
Eto a daman kisan gwamnati Allah ke yin shugabanci ko? Duk wanda Allah ya ba shi shugabanci ko Allah ce bin daga bazan Allah na littafi ko?
Na kuma ji ra'ayoyin wasu mazauna jihar Plateau.
Sunana Honorable Abdullahi Chiroma. Gaskiya na farko muna so mu ma Allah godiya domin Allah shine komai. Masu shari'a sun yi adalci. To ya tabbatar da cewa ya tsaya an samu tsayayyen tsaro a Plateau State.
Sunana Nanle Gujor, secretary na all the ethnic nationality na state din.
A haɗa kai yi a yi masa addu'a domin ya samu nasara.
Sunana Honorable Nuhu Jafar daga Ibrahim Katsina. Wot ala ji dadin sakamakon nan domin kotu ta tabbatar mana da kujeranmu. Muna matukar farin ciki kuma irin kotun da muke so su zama masu adalci.
Tun farko dai hukumar ƴan sanda a jihar Plateau ta ja kunnen duk masu niyyar ta da husuma kafin ko bayan hukuncin kotun. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A bayan da aka sanar da sakamakon hukuncin da kotun koli ta yanke a can Abuja, mutane suke ta dauki a tan jihar Zamfara, musamman akasarin yan magoya baya na jam'iyyar PDP wanda yake tabbas da masu ne suka fi manna, su kuma waɗanda suke adawa da wannan matsayi dama na ciki na ciki ne. To na zanta da Shatima Rijiya, ɗaya daga cikin gigan jam'iyyar PDP a nan Zamfara, kuma wanda yake yaji can Abuja ɗin, don in ji shin yaya suka ji game da wannan sakamako.
To alhamdulillahi, Supreme Court ta yi mana adalci kuma muna godiya da waɗannan alƙalai guda biyar. Tun daga lokacin da muka shiga firamare kuma Dauda Nawan bai zanna lahira ba, saboda firamare ka saka aka ce ma ko takara ba zai ba, muka je kotu a Court of Appeal, muka je kuma Supreme Court. To yanzu da ya yi ruling, an tabbatar da shi ne gwamnan halittacce wanda aka zaɓa, kuma mutanen Zamfara sun yi na'am kuma suna godiya.
Na kuma same zanta da sauran mutane maza da mata.
Sunana Mugira Yusuf. Hakika waɗannan alƙalai sun kwatanta adalci kamar yadda ya kamata.
Assalamu alaikum, sunana Aisha daga tsauranin Muda Local Government, Zamfara State. Ina taya murna ga Dr. Dauda Lawan Dare bisa wannan nasara da aka samu. Allah ya tabbatar da alkhairi, ya ba shi ikon cimma expectation.
Assalamu alaikum, sunana Ummi daga Zamfara. Ina taya gwamnan mu Dauda Lawal Dare farin ciki da samun nasara a kotun koli, sannan Allah ya taimaka.
San Shamulfa shi mai Amurka daga Gusau a Najeriya.
To gaishe ku. Sauran waɗanda suka yi nasara a kotun sun hada da gwamnan Ibonyi Francis Nwaifuru na jam'iyyar APC da kuma gwamnan Abia Alex Oti na jam'iyyar Leba. Yanzu kam ga rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda za su dalibo hanyoyin zaman lafiya a faɗin kasar. Karo na biyu kenan da za a irin wannan zaman a faɗin kasar, musamman a ɓangaren da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, anda a yanzu haka suke ta ɗauki baɗaɗi tsakanin su da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru, wanda suke nema a raba ƙasar gida biyu ko kuma su ɓalle daga ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ministan cikin gida Mr. Atanga Nji ya yi taro da gwamnoni goma na ƙasar jamhuriyar Kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Muna wannan taro ne ba don komai ba, domin maido da zaman lafiya a ƙasar mu. Gwamnan jihar Arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Adolf Lele Afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shi ne ya fi cancanta, domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka. Ya kamata a yi wannan zaman domin lafiyar juna, kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai ci ruwa a ƙasar Kamaru. Shi ma gwamnan jihar Arewa mai nisa Bijin Yawa Bakari ya ce ya cancanta a sake wannan zaman karo na biyu, domin yin hakan yana da matukar muhimmanci a wajenmu. shugaban wanzar da zaman lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru kuma shugaban yaki da ta'addanci a kasar Khalifa Alhaji Uba Abdulrazak gafin irin hirar da muka yi da shi.
Kaga yanzu duniya gabaki daya tana cikin rikicewa, to amma ko ta ina ba ma a nan kasar Kamaru ba, ko ta ina ana neman zaman lafiya.
To yanzu me zaka faɗa akan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar da zaman lafiya a kasar Kamaru, musamman bangaren arewacin kasar Kamaru an da Boko Haram suke kai hare-hare da kuma bangaren yan awari na kasar Kamaru? Me zaka faɗa bane a Khalifa na me wanzar da zaman lafiya?
Na abinda zan faɗa a madadina na Khalifa me kokari da zaman lafiya a duniya gabaki daya da kuma yaki da ta'addanci, a nan kasan Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni daya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na kasan Kamaru, musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram na da fitinan yan aware. To kasan gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba, shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawwa.
Alhaji Ali mai faɗa a ce a rasa da jamhuriya Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru.
Lallai kuwa taron da aka yi da gwamnoni guda goma na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani sa'in kuma ko shekara guda. Ana haɗa kawunan gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci. Amma wannan taro ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana, wato arewa mai nisa da kuma ɓangaren mai amfani da harshen Ingilishi.
Alhaji Habibu Inuwa shi kan galau ne ba jiyau ba an da 'yan ta'adda suka ritsa da shi a kan hanya, shi ma ga abin da ya labarta mana
game da taron da aka je ƙasan Ingilishi wanda gwamnati ta haɗa wanda za a je na samu a yi zaman lafiya. Ka tambaye ni ya nake gani eska za a samu galaba a wannan taron. Maito niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu je wuya, dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗatta wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci 'yan ta'adda masu riƙe makamai da abin na da kyau.
Yau ɓangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru, haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar Kamaru take samun hare-hare ta ɓangaren jihar arewa mai nisa inda ƙasar Kamaru ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Chad da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida kai Garba, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wani To yanzu kuma ga Awwal ya dawo zai gabatar da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru su masu fita kan injiro kasa na kashin kansu yanzu dai gwamnatin kasar ta Kamaru ta yi watsi da inganta musu harkokin wasanni da ma ko kula da wacce take na gina musu filayen wasanni irin na zamani a wannan bangaren musamman ma a birnin Bamin da bangaren da ake amfani da harshen Ingilishi. Na tattauna da wani matashi mai sha'awar kwallon kafa Malam Shamsu ga yadda hira ta mutu kaya.
Eto alhamdulillah dai a gaskiya wannan gasa da ake bugawa na maganan wannan kwallo na Kamaru banin da tana kokarinta domin tana da wato ainihi zakarun kungiyoyi guda biyu na PWD da Young Sport USA wanda in ka duba ka gani ta PWD nan ita ne ta cinye gasar Kamaru na La Liga wannan shekaran da ya wuce kuma haka zalika ta dauka ce manyan gasa wanda ta yi a cikin wannan nahiyar Afirka ta ce. To amma a gaskiya maganan samun wajen wasa na zamani abu ne wanda ya zama mana wato ainihin matsala domin menene tun kafin a san za a shiga wannan matsala na anglophone shi ma aka zo aka rufe mana wato shi municipal stadium da muke da shi wajen da ake wasan kwallo ake wasu wasanni na motsa jiki da sauransu ce zamana an zo an rufe an wargaza an rusa wajen ga baki dayanta akan za a zo a yi mana wajen wasa na zamani. An zauna kimanin shekara 1 2 3 zuwa 4 ne ma tukunna wannan matsala ta wato ainihin anglophone crisis nan tukunna ya fara wanda gaba daya wannan abin an shafe shi an manta da shi wanda yanzu fita kafin ka tafi ka je ka ga wata wasa da za a yi na shi wannan La Liga namu na kasan Kamaru sai ka fita ka tafi waccan anguwa wanda anguwan matsalan tsaro ma matsala ne a wannan waje din yanda dai ake tafiya dai kawai ana tafiya tsokace ne ana dawa dai a tsokace domin wata anguwa ne can kusa da Bambui can da ake tafiya da yayi wasa wata fil ne ma wuce kaga wajen kwallo in ma ba waje bane na kazo ka gani jan kasa ne a zube wa gap yanda idan dan wasa ma ya samu targade to shi da kanshi ya san cewa lallai zai ji jiki. To gaskiya wannan fanni kam muna nan ba a kokarin gwamnati ba ta kokarin tattuno da wannan matsala ta gaskiya an ce aiki kaza sai su ce a'a a makale bayan wannan matsalan da ake da shi na anglophone crisis wannan a'a ai anglophone crisis ne saka bai kaza ba bai ga hanyoyi ma zuwa garin ma gaba daya wannan jiha namu matsala ne ga baki dayanta cikin gari ba hanyoyi hanyar zuwa garin ba hanya. To wannan gaskiya kalubale ne babba wanda muke samu muke yake damu mu a wannan jiha namu.
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To ga sheka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Hare-haren ramuwar gayya na ranar Alhamis da sojojin Amurka da na Burtaniya suka kai kan 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ya haifar da goyon baya da kuma suka daga ƙasashen duniya. Harin da Amurka da Burtaniya suka kai ya biyo bayan hare-haren da 'yan tawayen Houthi suka kwashe tsawon makonni suna yi a kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Jami'an tsaron Amurka da suka nemi a sake sunansu sun ce an kaddamar da hare-haren na Amurka da Burtaniya ne daga jiragen yaƙi da jiragen ruwa da jirage na ƙarƙashin ruwa. Akai hare-haren ne tare da taimakon ƙasashen Australia da Canada da Netherlands da kuma Bahrain. A cikin wata sanarwa da kakakin ƙungiyar tsaron NATO ya fitar ya ce hare-haren na kariya ne.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma engineer mu na yanzu Andrend ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.